من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله من أقول يا الله isa ga tara mu don ci gaba da karatu a littafin mu na sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah kuma muna karatu ne a mas'ala ta 115 da malai ta mana akan maganganun malamai dangane da karatu ko nazari ko bincike dangane da ilimin taurari ko mun karanta maganganun da malamai suka kawo cewa ya gasa kashi biyu akwai wanda babu laifi mutum ya je ya koyi ilimin taurari ma'ana ya san yadda taurari suke abin nan fitowar wata da faduwarsa da fitowar rana da faduwarta dan ya san lokutan sallah a fidda al'umma lokutan sallolinsu da kuma sauran ibadu da shafi azumi da sauransu to suka ce wannan babu laifi a ciki har ma za a samu lada in an yi da wannan niyyar sai kuma kashi na biyu wanda shine haramun inda suke gargadi akan sakar mutum ya koya shine koyan ilimin taurari dan mutum yayi amfani da shi gurin cewa alakanta wani abu da yake faruwa a ban kasa mai kyau ko mara kyau sai mutum ya ce saboda tauraro kaza aka samu alheri kaza ko ruwan sama ko arziki ko wani abu makamancin wannan ko kuma a ce saboda tauraro kaza aka samu bala'i iri kaza da kaza danganta abin da ke faruwa a duniya ne yau da gobe da jibi ta hanyar lura da taurari a ce mutum yana tauraro nashi na kansa in zai wani abu sai an mara bincike a gano taurarinka yau ranar kaza ce ga watan kaza tauraro kaza shine ke fitowa a ranar kaza ko a lokaci kaza saboda ka yin wannan abin a wannan lokacin ko a yau akwai rahin sa'a shi kuma sai ya da sai ba zai yi abin ba wannan da kaga haramun ko kuma a ce ya bari sai ranar kaza ga watan kaza shine akwai tauraro kaza zai fito lokaci kaza to in aka yi abin a daidai wannan lokacin akwai sa'a ko tun nasara duka wannan shirka ne ko musulunci ya hana mutum ya koyi irin wannan ilimi ina ba ta an gane ci gaba da bayanin da malam ya kawo inda muka tsama muka tsaya ko yake cewa ina ne mai mun dan kuma baya kadai ina ga والنجوم طلوعها وغروبها ko mutun dan yayi ilimin ne kamar wancan abin da muka farko da muka ambata ya koyi ilimin turai domin ya san fitowar wata da faduwarsa fitowar tauraro kaza in ya fito a guri kaza alama ce na cewa za a samu yanayi iri kaza kamar masu ilimin hasashen yanayi cewa za a yi zafi ko za a yi sanyi ko za a yi ruwa ko za a yi karancin ruwa ko za a samu kadawar iska mai yawa ko mara yawa da ire-iren su wannan idan mutum ya je ya koye idan ya san yanayi da yake faruwa amma a matsayin shi na musulmi duk irin yanayin da ya gano ko da ya fahimci abun ga alamomi kaza sun tabbata wanda kuma a bisa tajriba na galibi in aka samu alama kaza ana samun yanayi iri kaza ko an sha ganin abin ya faru to a matsayin ka na musulmi kai binciken to sai ka ce insha Allah ana hasashen ko ana tsammani kaza yau za a samu rana ta fito karfe kaza da minti kaza daga daidai gabas maso kaza ina ba ta an gane kuma mukutarin azhar insha Allah zai shigo lokaci kaza sannan za a samu yanayi na washewar sararin samaniya ko rana mai yawa da ya kai awo kaza a ma'aunin celsius da ire-iren su insha Allah in ka faɗi wannan babu laifi a ciki na fata an gane amma ka je koyi ilimin kawai sai kana faɗan abin bisa izza da ƙarfin rai da kuma ganin cewa tabbas ne yau za a yi ruwa a gari kaza da ƙasa kaza da ƙasa kaza baka ce insha Allah ba wannan shi ma duk kurakurai ne yana kai mutum kuma ga shiga a cikin wani abin da ba daidai ba a musulunci ina ba ta an gane ya ce wa inna ma idan al-matsari min Allah domin mu a musulunci muna da yaƙini cewa saukar ruwan sama daga Allah ne Allah ne yake saukar da ruwan sama. Shi yasa na kawo mana maganar Ibn al-Qayyim al-Jawzi da kuma sauran malaman musulunci da suke magana dangane da ruwan sama, da yadda yake faruwa ana samun yawaitar ruwan sama a guraren da suke da teku ko suke da manyan bishiyoyi kamar laba kenan ko. Yawwa, suka ce duk suke ba maganganu akan wannan, kuma suka nuna cewa irin wannan abin yana faruwa ne bisa kaddarar Allah da ya tsara cewa haka zai faru. Suka faɗi dalilansu, suka ce amma ruwan saman da ake samu da lokacin da ake cewa damuna na ba ta an gaye, wanda wannan abu da tabbata a hadisai na manzon Allah sallama shi ne daga Allah yake zuwa kai tsaye. Ba abin nufi an samu manzon Allah tsaron ana ruwa sai ya fitar da jikinsa, ko shi gaba ɗaya ya fitar ruwan ya jika shi, ko ya fidda sashen jikinsa cikin ruwan ya jika shi. Aka tambaye shi me yasa ya haka, sai ce ai saboda shi ruwan hadisun ahadin da rabbi, ma'ana bai jima da barogurin ubangijinsa ba. Na ba ta an gane haka kenan me ruwan sama daga gurin Allah yake sokowa, ma'ana daga Allah yake sokowa, tare da cewa yanzu da zaka hawo jirgin sama ka wuce ga jimare za a yi ruwa a nan ya sauka a can saman babu ruwa. Kamar da aka samu dogon bene a manyan birane, bene mai hawa 100, mai hawa 70-80, kana can sama kuna harkokinku, a nan ƙasa kuma an yi ruwa saboda kun wuce gurin gajimare. Na ba ta an gane. To amma dai imanin musulunci shi ne duk ruwan sama daga Allah ne, da yaddar Allah ne, Allah ne yadda a yi shi ko, da haka Allah ya ga dama ya kwararo shi da yawa ko ya yi shi kaɗan. Sannan kuma ganin damar Allah ne, Allah ne kaɗai ya san shi ruwan saman gaba ɗaya da za a yi a bana ko da aka yi a bana lita nawa ne ko, wannan na Allah ne. Sannan kuma Allah ya riƙe ruwan a ƙasa ya amfanar da mutane adadin kwanaki kaza ko watanni kaza, duk wannan na Allah ne. Wata shekara sai ga an yi ruwa da yawa amma kuma falake a jeji sun bushe da wuri, sun kafe da wuri, duka na Allah ne. Wata shekara kuma kaga Allah ya bar ruwan ya zauna a ban ƙasa, an ci gaba da amfana da shi a falake da kwalar zuba da sauransu har tsawon lokaci. Sannan na Allah ne an yi ruwan gashi da yawa, kogi ya gudana a samu kuma amfani mai yawa a cikin kogin, su kifi, su waye da irinsu ko, duk wannan na Allah ne. To da haka Allah ne ya san adadin ruwan da za a yi a yanki kaza, kuma zai zauna a ban ƙasa adadin kwana kaza, duka na Allah ne. Shi yasa daga cikin ilimin gaibi guda biyar da Allah ya keɓe su a cikin wata aya ya ce dukkan mukullan gaibi na Allah ne shi kaɗai ya san su, daga ciki akwai saukar ruwan sama, ba wanda zai iya faɗar. Za ka iya binciken ilimin hasashe ka gano cewa a bisa alamu kaza da kaza za a iya ruwa yau, da mata tambaye ka ruwan zai kai adadi nawa, mutum ba zai sani, ba zai sani domin na Allah ne. Zai kai lita nawa, kuma iya guri kaza, guri nawa ne, kilomita nawa zai yi haɗu ruwan ana yi, kuma tsawon awanni nawa ko minti nawa, wannan ba wanda zai iya sani sai Allah. Kamar yadda daga cikin abin da Ubangiji ya faɗa cikin waccan ayar cewa mukullan gaibi guda biyar ɗin nan na Allah ne kaɗai, tare da cewa shi kaɗai ya sani, tare da cewa akwai gaibi da yawa wanda Allah kaɗai shi san su ko, amma waɗannan biyar ɗin Allah ya so ya faɗa mana a wannan ayar. Haka wasu malamai suka ce na tafsiri, ba wai ana nufin su ne kaɗai gaibi guda biyar da ba wani sani sai Allah ba. Haka wasu malamai suka ce daga shaga ce shi Allah ne kaɗai ya san abin daga cikin mahaifa. Haga binciken zamani yanzu ya kawo ko, za a yi bincike a gano mata ta ɗauki juna a ce wannan cikin yau kwanansa nawa, kuma ana tsammani za ta haihu ran kaza ga watan kaza, ana cewa abin EDD ko expectational day of delivery, ma'ana ko da wasu ba sun ce tsammani yau zai yi, amma a dokarsu ma suka ce zai iya ƙara sati biyu, kuma zai iya rage sati biyu, wani lokaci kuma zai ƙara fiye da haka ma. Za su iya cewa za ki haihu a yanzu ba muna watan Nuwamba ba, a ce miki a 10 ga Nuwamba, amma Allah idan ya ga dama sai ki haihu a 1 ga Nuwamba, idan Allah ya ga dama sai aiwa ta jinkirta har sai kin shiga Disamba. Su ma a dokokinsa sun ce ana iya ƙara sati biyu ko rage sati biyu, to duk ba shi ba ne wannan. Ko kuma a zo a ce an gano ɗan da yake cikin mahaifar matarka ɗa ne ko ɗa, bidi ba suna faɗa ba, duk wannan ilimi ne na bincike kawai, tare da cewa a da tun shekarun baya kafin a samu na'urori na bincike na gano abin aiskanin a gane me ke cikin cikin mace, masu ilimi na hasashe, masu ilimi da Allah ba su wani nau'in ilimi daga cikin mata ko maza suna iya gane cewa wannan matar muna tsammanin ta da ciki, kuma cikin nan mace ce ko namiji, duk suna iya gane. Ilimi ne, wani baiwa ne Allah ke ba mutum. Wani lokaci ita mata ta iya faɗa maka cewa tana da juna, kuma tana ji a cikinta, tana tsammanin cewa wannan cikin ya ce ko wannan cikin ɗa ne, kuma sai kasance haka domin ta san cewa ta yi ciki sau ɗaya, ta haifi ɗa, ta jiya ta ji a lokacin da ta ɗauki cikin har zuwa haihuwarsa, ta sake ciki na biyu, ta haifi ɗa, ta jiya ta ji a irin haihuwarsa, ta ɗauki ciki na uku, sai ta ji canjin yanayi ba irin na waɗancan ba, kuma sai ta ga ta haifi ɗa mace. Allah ta iya amfani da wannan hasashen da irin wannan ilimin ta ce cewa to ciki na huɗun nan ma ta ji irin abu ta ji a ciki na farko da na biyu, tana tsammanin ɗa namiji ne, kuma ya samu ɗa namiji wani lokaci. Kaga shi wannan abun binciken yanzu ba abun wani tinkawo ba ne, tunda a da amma an samu manya ko masana suna gane irin waɗannan, domin dama suna amfani da su kansu masu bincike da alamomi ba wai da zahiri ba, ba tabbas ba ne. Za su iya ce mace a tsakanin fa za ki haifi ɗa namiji, ka rinka sayan kayan maza ta tara kuma ta haifi ɗa mace. Wannan an yi babu adali, an yi ba adali, dan dai mu nan ƙasar Afirka ne da Turai ya kai sai kai likitan ƙara sai ya biya ka diya, eh mana yauwa ɗa namiji. Ka ji ko? Eh, to ka faɗa ba da dai ba, to ka gani, to dama ai ba wai zahiri ba ne, ba tabbas ba ne, shikenan. To da tun fara ma sai ta masa ina tsammani insha Allah, a gaba ba shi garanti, amma ita maka tabbas in ka samu wanda bai da ilimin addini ma har wani garanti assurance zai baka, ai assurance. Saboda shi ya garanti wani abin su da yake gina mutum kaho ne. An samu daga cikin magabata Sayyidina Abubakar ya zo rasuwa, Sayyidatul Aisha wasiti da Annabi Aisha ya ce ina miki wasiti da ki kula da ƴan uwanki mata guda biyu, ita kuma ƴar uwarta mace ta ɗaya a duniya a lokacin, Nana Asma'u. Ba mun san Nana Asma'u ba, ya ta ce ya baba ƴar uwata fa ɗaya ce mace na Asma'u, ya ce mata ai mata ta wance tana da juna, kuma ina tsammana ta fi ƴa mace. Ya ce abu saga dukkan alamu ina fatan ta fi ƴa mace domin ina tsammanin haka, saboda ki kula da su. Kuma ta fi ƴa mace, ta ce Ummu Kulsum binti Abi Bakar. Kaga hasashe ne, ilimi ne Allah hore masa, to kaga ana iya gano wannan. Zamanin bayanin da cewa ka san gaibi da a cikin abin da Allah ya sani fa, domin da Allah ya magana kan wannan abu guda biyar din da shi kadai ya san su. Kowanne ka samu malami ma gane gane, to abinda ake magana a kansa daban, shi mai hasashen yanayi da zai gano cewa yau za a yi ruwa ko kuma ga tsaron an yi ruwan, to ba abin alfahari ba ne, bai san kuma gaibi ba. In ka tambaye shi to ruwan da dai ƙarshe za a fara a gama awa da nawa, sannan zai shafi faɗin kilomita nawa, sannan kuma ruwan zai zama lita nawa ne, wannan sai Allah ne kaɗai sani, sai Allah ne kaɗai sani. To da haka dai shi ruwan sama daga Allah yake jalla wa ala, yace huwal ladhi yunzilu ko wayuqaddiruhu wayusayyiruhu, Allah ne yake saukar da ruwan sama, shi yake saukar da shi kuma ya yada shi ya dubbar shi a bankasa, wa ya hadisuhu idza sha'a, wani lokaci kuma ya rike ruwan, kuna hada hadiri ya kai hadiri, amma saka ko an yi walqiya, an yi tida, an yi tida, kowa ya watsi ana ta kada iska, saka ga Allah kuma bai ruwa ba, saka ce ikon Allah shine ruwa ba hadiri ba. Wataran kuma kawai kuna zaune ba a wani guji ruwa, ba an yi ba adadi ba, kuma ruwa mai yawa, kuma a ta yi kuma jima'a na yi, wani lokaci ma sai an fara ruwan ya yi ƙarfi da wani ganin hadirin ma yana sakowa, duk wannan na Allah ne. Ya ce idza sha'a, qala ta'ala, shi Ubangiji ya faɗa cewa huwa alladhi nazzala ghaysa min ba'di ma qanadu, shi Allah shi ne ke saukar da algasa ruwan sama, min ba'di ma qana, bayan mutane sun yi tsammani an dauka cewa ba za a yi ruwa ba, ko a ga karhin da mun nan haka muke, kowa ya dauka ba za a yi ruwa ba, kawai sai Allah kuma ya sa aka yi ruwa na mamaki, wanda ko tsake da muna iya ruwan kenan ruwan da kai na ƙarshe ƙarshen nan kuma Allah da kudin sa kai ruwan daga nan har gu mai yawa mai nisa ya tafi garuruwa jewa kuma duk inda ki zaka tambaya kai ruwan an yi shi mai yawa wani guma aka kwana aka wuni ana ruwan cikin ni'imar Ubangiji dan ana sa ran cewa kananan amfani ba za su kai ba to amma da kenan Allah ne kuma sai saukar da ruwan kuma gashi ya amfanar da al'umma da bayan sa saboda tausayi da rahama ta Ubangiji yace wa yanshuru rahmatahu shi Allah shine ke yada rahamarsa domin ruwan sama rahama ce ko al'umma ba sa samun jin dadin rayuwa ba a iya jin dadi a rayu idan babu ruwan sama shi yasa Ubangiji kira shi da cewa rahama ce ya yada cikin al'umma dan a rayu da mutane da dabbobi da komai da komai saboda Allah ya faɗa cewa dukkan dan adam da yake da rai to kusan a cikin kashi 75 na rayuwarsa to ruwa yafi bukata akan wani abu to haka idan babu ruwa duk za a shiga cikin halaka a je a mutu yace wa qala ta'ala a wata aya kuma Allah yake cewa inna Allaha indahu ilmus sa lalle Allah shine ilmin sanin sa ilmin tashin kiyama yaushe za a yi dan yaushe ga watan yaushe wannan Allah ne kadai ya sani babu wani daga cikin bayin Allah da Allah ya faɗa masa shi yasa ya tabbata hadisin da kowa ya san shi ya shahara ko na malaka da wanda yake tambayar manzon Allah yace ka ban labari yaushe ne as-sa'a sai ce mi mal mas'ulu anha bi a'la min as-sa'il wanda ya tambaya ko wanda aka tambaya ai bai ko wanda ya tambaya sani ba ma'ana ban sani ba sai to ka gaya mun Allah muminta to sai fada Allah muminta amma a ce yaushe ne tashin kiyama ran kaza ga watan kaza wannan Allah ne kadai ya sani shi ya boye kansa sai dai alawi ta bayyana haka za a ta tafiya na Allah ne yace bayan ilimin sa'a da Allah shi kadai ya sani radilul gaisa kuma Allah shi ke saukar da ruwan sama adadin mita lita ne za a yi a bana kuma iya guri ne wani za su amfana sannan ruwan ma zai bawa amfani za ku ta shekara an yi tun ruwa kuma amfanin gona bai ba wata shekara kuma babu ruwan sosai kuma a samu amfani mai yawa ko sai ka ji bawa shi ya ce ka damunar bana mai tsafta ce wai ma'ana za a yi ruwa sai a ɗauki kamar kwana 4-5 tukun sai kuma ƙara ruwa za a yi ruwa mai yawa sai a yi kamar sati ba ruwa a yi rana a yi bushi a yi wa kuma sai a saukar da ruwan sama sai kuma kaga an samu amfani na mamaki wata shekara kuma a yi ta ruwa ya yi ta ambaliya mai abubuwa kuma ga babu amfani to duk wannan na Allah ne duka Allah shi yake da wannan ilimi shi ya sanya za a yi ya ce wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai ya san abin da yake kunshi a cikin mahaifa haka wancan bayanin namu dan ka gano su kanin cewa za a yi fada namiji ko ƴan biyu ko ranka za ka wata kaza duk baka san da yake cikin mahaifa ba saboda shi Allah shi ya san to bayan shi Allah san mace ce ko namiji ko kuma shi ya san kwana nawa zai yi a duniya shi ya san arziki nawa zai mallaka a duniya sannan dan wuta ne ko dan aljanna kaga dukkan bayanan abin da ke mahaifa Allah shi kadai ya sani iya abin da zaka iya gano a sashe shine za a yi fada namiji mai yiwuwa ranar kaza ga watan kaza in Allah ya so bisa kaddararsa yadda ka faɗa kuma sai a yi daidai da irin abin da Allah kaddara ne sai ga an yi abin yadda kai kake hasashensa ina fata an gane to bayan ne cewa kai wani abin gurinta ba tunda gashi mun bada misalai an samu masu ilimi daga cikin bayan Allah suna gane ma mace na da juna kuma za ta iya haifar mace kuma haifi mace tun da ma alamomi ne saboda shi ma nan tsakanin mashin duk alama yake amfani ba zahiri ko tabbas bane yaushe sa koda kai wannan karatun karka na bada assurance sai ka ce muna tsammani bare ma an ce doka ne ma ba sa ga mutum ma mai zai haifa ko sai dan ka je irin na private din amma rago ta ba sa ga mu me ya likita zan haifa ta Allahu Allah ya fi sauki ya ko yau shikenan kididin ga kuma rubuta miki da ciki ta fama da shi so ni ban ma ga amfani shi ba da wani amfani ba shi da amfani ki san ma an sa gwara ma ki zauna ba ki san rayuwa ki haifa ba ya fi ni'ima ko dan da yawa daga mata suka ga idan suka zarta abin hin hankalin sai tashi wata habibin ta mata shi domin dama da yawa daga mai ciki tana samun BP tana samun sugar tana samun abu da yawa lokacin da take da juna biyu idan ta haihu ne sai Allah duka ya saukar mata ya bata lafiya to sai ta ga to ta damu dama ta gaji ai an ce zan haihu ranar 1 ga watan Nuwamba gashi yanzu har 10 ga wata ni wannan kaga ga in bokon sai ni sai to mu je asibiti ayi operation idan ba ka da manya ko kare na manyanka kana birane kawai ku tafi wani private clinic sai ta maka ai sai dai ai operation domin ya san zai samu kuɗi shi ba ruwan gida lafiyarka shi kudi kawai yake bukata. Sai ta maka ayyuka uga akwai matsala, gahi ta wuce lokacin haihuwarta kuma gaskiya dan ya riga you know sai ta ma ƙarya. Saboda ƙarya ne, ƙarya ne, domin suka ce malamai mata suna samun wahami a lokacin ɗaukan ciki. Sai ta ce maka cikin ta watan 8 kuma a zahiri watansa 6. Wani lokaci kafin a samu ciki sai Allah ya sa miki wasu alamomi ki ɗauka cewa ciki ne, ko baki da komai. Ita kuma ta ɗauka ta samu juna, sai ta rika cewa ai watan nan ya kai wata 11, cikin nan ya kai wata 12, duk ta ji yi. So tunda babu wani abu ki yi haƙuri kawai ki bar wa Allah ikonsa, ki duƙufa da addu'a ki kwantar da hankalinki. Sai daga cikin zuwa kin haifi kuma yaron lafiya kalau. A kowane suka zauna a cikin mahaifa mahaifiyarsu sun wuce watannin da aka saba na al'ada, wata 9 ko wata na 10, akwai da su shekara kuma su haihu lafiya kalau. A zamanin da babu tsurku a duniya, babu wannan ididin, mata tana gida wata ko awuwa ta zuwa a wancan ya garin kuma suna lafiya, kuma an yi zauna an haihu kuma lafiya kalau. Sama yanzu sun rude sun riga abun tun kafin ya zo, suna gaggawa. Ko kai a tada mu hankali, ita hankalin ta tashi, in ba a sa'a ba bifin ta yi umugun tashi, ta da ba ta iya haihuwar ba ma sai an yi operation din, daga nan ta yi rayin sa'a sai shafi kuma kodar ta, shikenan an shiga musulunci. So haka kwantar da hankali da fawwala wa Allah lamarinsa shine musulunci. So amma duka idan mutum ba koyar da shi ilimin tauhidi tun yana karami ba, duk ba zai gane waɗannan abubuwa, sai ga cewa kamar wani cigaba ne, sai an je an yi CS ma'ana ja operation. To haka ko a duk likitan da kasance a duniya, in dai an ma operation ai baka zama mutum ba, ka zama hafkaran kuma ai, saboda an ma gibi ai. Ga yadda Allah ya yi, aka samu tawaya aka yanka ka aka dinki, ai ka zama naka zama da ne da wanda ba ta barwa har abura ba aka zama kai da shi. Eh, so sai kuwa hatta motsi akwai da ba za ka iya yi ba. So haka za ka ja kanka musiba, ki yi haƙuri, Allah ubangiji ya samu dace. To Allah shi ya san abin da yake cikin mahaifa, wa ma ku wa masadari nafsun mala taksibu gadan. Allah ya ce babu wani rai da ya san me zai yi gobe, sai dai ka tsara ina fatar gobe ne kaza, amma lalle ne kazan gobe sai kai, ba lalle bane, wannan Allah ne kadai ya sani. Zaka iya Allah ya waye da kai gari gobe lafiya lafiya da ka kalau, kuma Allah cikin kudura sai ya kawo wani abu, abinda kake son yin goben baka yi ba. Shi yasa musulunci sai koyar da mu duk abinda zaka yi kace to insha Allah kaga gobe ka zo da karfe kaza za mu je guri kaza insha Allah. Na fata an gane, domin zai yi a waya garin gobe lafiya, kai baka mutu ba, shi bai mutu ba, kowa lafiyar sa kalau, kuma wani bai gitta abin bai faru ba. Kaga ka fara abin tabbaci sai ya yi kai kuskure, amma idan ka ce insha Allah to shikenan karana lafiya. To Allah shi kadai ya sani, ya ce wa mata dare nafsun bi ayi ardin tamut, babu wanda ya san aina zai mutu. To ko akwai babu, kawai sai dai in ya mutu za a gani. Shi yasa masu ilimi namu na asali sai ga an ce mu taje ya rasa auri ga Allahu akbar, kasa ta kai shi da kai kalbi da ya tafi guri kaza, sai ya rasa atan kasar ce atan sake na mutun ya rasa kansa. To duk inda Allah ya alƙawarin anan mutun zai mutu, to ba makawa sai ya mutu a gurin. An samu a wata kissa da ake dangantawa da Annabi Suleiman, Allah ne ya san ingancin ta. Annabi Suleiman yana zaune a fadarsa, ga aljanu ga mutane ga komai, kawai sai yayi baki, ashe bakin mala'iku ne, mala'ikan mutuwa ne, ya kama ziyara suka tattauna, sai kurawar mutum ido, shi mala'ikan mutuwa a suran mutum. To ka san aka na kallon ka zaka ji ka dawo, kawai ga kaga dai idan mutum kur akan ka sai mutum ya ji ya dawo, sai ga gamar uzurin sai tashi tafi. Sai ya ce wa Annabi Suleiman, ya Annabin Allah, ni wannan mutumin waye ne? Sai ce ai wannan shine mala'ikan mutuwa. Mala'ikan mutuwa kuma ke taba ya koyi, ya ce eh, ina roƙon alfarma, ce mai alfarma kai da Allah ka sa wani aljini, ko kuma ka umarci tunda Allah horewa, ba Allah hore masa iska ba, ka roƙa min Allah kamar akamin alfarma iska ta dauke daga nan ta kai ni India. Shi yana rayuwa ga a Palestine ne Annabi Suleiman, ai a kai shi India can. Eh to shikenan, kawai Umar da aka tafi da shi India can, kuma da an jima sai mala'ika mutuwa ya dawo ya ƙara dawo. Annabi Suleiman sai ga yasa ya ce masa, wani ɗazu na ka hakura wani 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 mutum da yake zauna nan ido yace eh ai a cikin listin da wanda zan dauki ransa a yau a duniya akwai shi a ciki kuma amma zan dauki ransa ne a India kuma sai na ganshi anan a zaure to shine abin ki ban mamaki kai ki ta kalle shi na tashi yace to ai yace a ai na dauko ran mu an gama ai mun hada India na dauki ransa saboda a can Allah kaddara dauki ransa da kansa yace a kai shi to shi ne Allah yake cewa ul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbiukum bima kuntum mutuwa da kake tsoranta wata za ta riske ka shi ya gudu ya kuya kamar kai ne yanzu anan ka ce a dauke ka kai ka kibbi can karshen Najeriya ta yamma gano ko to ashe shi ga kansa da gidan mutuwa a wata aya Allah yake cewa idan kuna jin tsoron mutuwa ne to yana ma tukunu ko idrukumul maut wala kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke ita mutuwa ta riske yasa ita mutuwa da tsoranta da kaunarta duk daya ne saboda baka sani ba baka sani ta ba baka san ma take ba su kawai kai hakuri ka fawwala wa Allah maganin mutuwa abu daya ne tana da magani ita ma ko yawa to shine ko ya kike mun da riya ya kike ta dare a to ai ba ku ta faɗa muku ba ko kuna bara ne to shikenan tana da magani ita mutuwa ai maganin mutuwa abu daya ne shine ka bi dokar Allah to ta gama da ita zaka da matsala kawai ka roki Allah ya masu bata ka tabbata akan sunnar manzo Allah har ka mutu akai ta gama da mutuwa saboda kana zaka mutu masa sakarwa da mala'iku suna maka maraba suna rarrashin ka kai da gani ka san ka shiga cikin nice baka da matsala kawai bare kuwa haka Allah faɗa suna baka hakuri har a dauki ranka baka sani ba ta haka da Allah ya kalau domin shi duk mutum in zai mutu ya san makomarsa shi a karan kansa ya san makomarsa Allah mana kyakkyawan ƙarshe Allah sa mu cika da imani to wannan shine maganin mutuwa amma wani wai ina tsoron mutuwa kar da mutuwan kai a banza ko wani mutum ba kasuwa ya da su kuma in zaka tafi maka in ga labari ya tafi gurin ka a guje ali zaka je maka bare ka ce eh to dan Allah ka roƙa mun Allah a manta da ni wai kar a kashe shi wallahi kai ke cewa kuma sai Allah barka mutuwa ta farar daya farar ɗaya kawai ya fito kasuwa komai wa ya gani da gida ko babu shi kenan an gama so wannan shi ne mutuwa shi yasa babu maganin ta kawai ka bi dokokin Allah ka shirya mata ka shirya wa mutuwa kana ka rinka jin cewa kullun zaka mutu a ranar shi kenan har kai a cikin shiri kenan to sai kaga Allah ta mutu ka mutu akan imani Allah ya sa mu cika da imani yace kan fatu umurin la ya'lamuha illa Allah abubuwa guda biyar babu wani san sai Allah wa minha indadul ghaibi la ya'lamuhu illa Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala yace abubuwa guda biyar babu wanda ya san su sai Allah daga cikin abubuwa akwai saukar da ruwan sama Allah ne kadai ya sani wani adadin ruwa nawa za a yi ran yaushe ga watan kaza za ka kuskure da yawa daga cikin manoman mu a nan area da arewacin Najeriya sai mutum a yi ruwa sai ya ce maka yayi lokacin shuka bai yi ba wai sai watan kaza haka suke cewa sai ga yakin shuka sai wani kuma ya gaggawa harbin ne wani zai kai shi kuma ya ruwa ta fito ci gaba da yi tsakaninka da wancan din kusan kwana 40 ai da wahala ka cin masa ai sai ga karshe kai da kai jinkirin shukar kuma Allah dauke ruwan sama kuma amfanin ka bai kai ba Allah so ina ga ba ilimi bane wannan yace la ya'lamu illa Allah yace falladhi yansubu ila ghairillahi mushrikun duk wanda yake danganta saukan ruwan sama ya samuwar ruwan sama ya danganta shi ba ga Allah ba to yayi shirka kamar ka ce ka haba shi yasa da jiji an yi ruwa da yawa ashe dai mun shiga August to wannan duk mai ilimi duk wanda ya san wannan ya ƙara fada to ya shiga masifa ina fata an gane sai dai kullun aka ruwa kace alhamdulillah Allah ya mana ruwa mun gode Allah kai Allah ya ji kanmu Allah ƙaro albarka wannan babu ya kare ko yace sai matsa ta 116 qala al mu'allif rahimahullahu وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام ما ليس سوى إلى ما غربيك شيدينك كذا تجيك بنتكيد نظري لكوير علم الكلام علم الكلام شيني مغنغنو إلينا ما لمن بدؤوا إيكو فلوسة تنشي ما تغنغن تأبوبوا بعد الله suna danganta abuwa da kwakwalwa da kuma hankali su abinsu duk wani abu da sa'awa hankali to ba daidai ba ne na ba ta an gane ba sa yarda da kowane irin abu sai in ya yi daidai da hankalinsu to a gurinsu duk abu da sa'awa hankali kawai ba daidai ba ne babu shi ƙarya ne ba sa amincewa da abu sai sun samu dalili a cikin kwakwalwarsu su ake cewa ilmul kalam masu sa zaurantun maganganu da mummunar abubuwa sai da ma ta ka gane abubuwan sai ba lokaci to an samu da yawa daga mutane suke danganta kansu kuma da sunan malinta har suka tsaya kuma matsalar matsalar aqida yadda da Allah tauhidi gaba daya sai suke ba su cewa ba za su amince da tauhidi ba sai sun hada shi da ilmul kalam su da ga ƙarshe suna kore samuwar ubangiji duk da rage irin su ash'ariyya dinnan su waye masu kore Allah gaba ki daya asalin abin da jaza musu shine ilmul kalam to idan ka ce akwai shi to kenan ai yanzu ka ce Allah yana gani to ai shi gani ba ya tabbatuwa sai a cikin jiki to yanzu kana nufin kenan Allah jiki ne har kai mai hauka ne dabbanci ne na ba sai an gane to daga nan sai ce to babu saboda haka kawai saka ji sun kore ubangiji ko kuma su ce komai ma Allah ne dama bangare biyu suke tafiya ko su kore Allah gaba daya ko kuma su ce komai ma Allah ne kowa ma Allah ne haka duka bala'i ne kuma duka hauka ne kuma duka shirka ne kuma kafirci ne so duk ilmul kalam shike jazawa al'umma irin wannan abu yasa aka hana musulmi koyar ilmul kalam ba su da amfani halaka mutane ce Allah tsare imanin sai malaki zakin sharhi qawluhu wa iyyaka nazara fil kalam yace yajibu al'amal bil kitab wa sunna yace abin da yake wajibi akan musulmi shine kai amfani da abin da yazo a al-kitab qur'ani wa sunna da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma alaihi sako as-salafus salih da kuma abin da magabata na kware suka tafi akan shi zaka ce magabata shi ya ta faru daga sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'i tabi'ina da kuma masu bin tsari da karantarwa irin nasu sai ka ce magabata sai salafus salih sai ka ce salaf su zaka ce salafiyya duk abin da zaka kawo yanzu duk kana da madogara hujja daga cikin tabi'i tabi'ina sannan daga cikin tabi'a ko wanda yake da irin ra'ayin daga cikin sahabbai akwai mai irin ra'ayin to sai ka ga abin kana kan daidai kenan kuma ta an gane ko qur'ani ya ka fassara dole sai ka samu fassara irin ta su in ya sabawa ta su to aya da ka fassara a yanzu ba za a yi da fassara ba domin kai ka kirkiro kayanka ko malaminka ne kirkiro ma babu sa hannun magabata a ciki wannan shi yakin min al-i'tiqadi kai kudirinka ma'ana tauhidinka da yanto irin nasu wal amali was suluk da dukkan ayyukanka was suluk da hanyar da ake bi gurin tafiyar da addinin kansa ga baki da rayuwa da yanto irin ta magabata ce yace hadha huwal manhajus salim wannan shine hanya kubutacciya wanda in ta bita ba za ka shiga cikin ruɗani da bala'i ba komai za ka yi to kana bin hanyar magabata na kwarai tana da hujja madogara daga cikin manyan malaman duniya ka dangana zuwa misali Imam Malik ka daga shi zuwa tabi'ai ka daga zuwa sahabba duk suna kan wannan fahimtar taka to kana kan daidai amma duk abu ne sai amma waɗannan to akwai hatsari a cikin sa ba za ka ce matsayin addini yake ba yace wa man taraka manhajus salaf as-salih wanda ya bar hanyar magabata na kwarai fil i'tiqadi a wurin ilimin san i'tiqadi ma'ana kuduri tauhidin sa wa fi gairi da cikin sauran abubuwa da suka shafi ibadat da mu'amalat i'tiqad shine tauhidi sanin Allah da haƙoƙin Allah siffofin Allah ayyukan Allah ina ba ta an gane sannan al-mu'awabin al-ibadat aga sallah azumi zakka haji sauran dukkan ibadu mu'amalat aure ciniki waye duk haka ada duk ka sani to in baka dauko irin na magabata ba to kana cikin musibi na fata an gane yawa to shine abin da malaki ne ke da wannan maganar sai yace wa zahaba ma ulama al-kalam, idan ya bar hanyar magabata na kwarai ya tafi tare da malaman ilmul kalam alladina yathbituna ne al-aqaida bi qawaidil mantiq wa ilmul kalam wal jidal, masu tabbatar da dogaran su itiqadin su, ma'ana kudurorin su na tauhidi, suna tabbatar da shi ne akan ilmul kalam da qawaidil mantiq. Ma'ana idan ka ce Allah sai su to ya sai su ma fara maka bayani akan waye Allah, to ina shi Allah din subhanallah irin nan maganganun su, to tunda kafin duniya to ina Allah, kuma sannan sai su dogon da maganganun irin wadannan haukan ne, sai ga karshe sai su kore Allah ko kuma tabbatar akwai Allah amma ba da nassin Qur'ani ko hadisi ba, a'a kokolwar su kuma ba ne, to sun yarda akwai Allah amma wai ba za a ce yana da siffofi ba. Haka duk wannan hauka ne, duk wannan shirme ne, to yana kace ilmul kalam da ilmul jidal sai da kai da yawa, idan kai karatu ne sai irin sai Islam adabin san a yanzu ba tauhidin sun sai karantarwa wani littafi ummul barahin, wannan sun ta ummul barahin a ta karanta maka kai bayani kuma ka saka ne da ake nimi wai tauhidi, amma da din a ce qalallahu qala rasulullahi duk babu fadar na kuma kace sai bayani kawai kai duk a baka wahala ka rasa mai zaka daranta. Yace wal muqayyidu wal muqawwid wal qawam wal muqaddimat wan nataj allati yusammunaha ni al barahin al aqliyya, suna amfani da su abubuwan suna kiran abun wai wai qadida hujjoji, ma'ana dalilai na hankali, sai hankali ya tabbatar. Shi ne muka buga misali da malamai suka shafaɗa ku wani daga cikin masu irin wannan ƙudurin da yake so ya kore samuwar Ubangiji, ya ce su a ƙudurinsu ba a tabbatar da samuwar abu sai ya haɗa, sai ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ɗin nan an yi amfani da shi wurin tabbatuwar abin, ya ce duk ɗan adam yana da abubuwa guda biyar da yake da su Allah ya masa, ko kuma ka ce yake da su a jikinsa, su ba sa cewa Allah, kawai su ce nature suke cewa, wai ɗabi'a ko halitta suka ce, akwai yadda abin da suke cewa five sense organs da turanci, abubuwan da su ne ake sanin abu da su, misali idanka haka da suke ce ganin abu ko ka gane wannan fari ne, wannan baki, wannan bulu, wannan ja, ba dai da ake ba, Allah ya kaddara maka haka, in Allah ga dama haka kana kallon abu black and white, eh ko kuma daga komai fari kawai, ana samun irin kitsin mutum ya samu ta jinya a wani lokaci, Allah ya cire kalolin a idon mutum, Allah Ubangiji ya tsare mu, ko kuma kunnanka da zaka sautin abu, rugujinsa ko motsinsa ko muryarsa, yanzu ne san muryarka idan kai magana a can gurin yana tsaki a kwance sai ce ai na ji jiyawa ne yana wucewa ya ce kaza, kuma kai din ne saboda ya san muryarka, ko kuma fatarka da zaka rika jin sanyi ko zafi, yanzu ba ka gaya muna jin iska kanmu ba, da me kake jin iskar da fatarka ne, haka yin zafi ne da fatarka ne, haka ɗumi ko sanyi da fatarka ke jin sa, ko kuma harshenka ka ɗanɗana abu ka ji zaƙi ka duba hikima ta Ubangiji, harshen ƙwaɗe ma ka taɓa wannan ka ce manda ya yawa, ka taɓa wannan ka ce suga ya yawa, ka ce wannan zuma ce, ka ce wannan maɗaci ne, kuma duk abu ɗaya ba ka tantance injinan harshen, wannan tsami ne, wannan bauri ne, wannan lami ne, wannan kaza ne, duk harshen Allah ya maka, sai kuma hancinka ka shaƙi iska ka ce ƙanshi ka ce wari, malamai suka ce wani abu da Allah ya kalmar ya ce wa yaren Hausa ma su suke da sunan abu da yawa da ya shaƙa a lokaci ɗaya, a ce wari abu ne daban, a ce ɗoyi shi ma daban, ko a ce hamami shi ma daban, a ce ƙarni daban ne, zarni daban ne, ƙauri ma daban, ko kuma akwai gunbun suke sa kuma ma daban, duk kuma daban ne, haka duka hanci ne guda ɗaya, to sai suka ce wai ba sa tabbatar da samuwar abu sai an yi amfani da waɗannan abubuwan da muka ambata su tabbatar akwai wannan abu, misali idan ka ce suka ce wai idan ka ce akwai Allah, to yaya kalar shi take subhanallah, ko malami ne fitar mutane je wa ki ta bayani a makaranta kaman ka ce jami'a, wa ya taɓa ganin sa ce babu, to ya ji, to wa ya taɓa jin sautinsa a kunne suka ce babu, shi to ya ji, to wa ya taba dandana shi a harce, to wa ya taba taba shi da hannu ya ji laushi ne ko tauri ne ko kaza ne ko menene, aka ce babu. Duka babu ya tafi bayaninsa ya gama. Saboda haka lura da waɗannan dalilan kaza da kaza, kenan babu, kawai da barbaru ake mutu. Haka yace dabara ake yi kaza kaza ne, saboda bayaninsa ne. Sai wani da Allah kimsa masa addini, sai ce to yana da tambaya, cike tambaya ta to haka kai malam kai kana da hankali, yace ina da hankali mana, yace to hankalin naka wanda kala ne a ido, baki ne ko fari ko bulu ko ja ko kore, yace to sautinsa a kunne ya yake, kamar algeta ne ko kamar kalangu ko kamar jita ko galaya ko molo ko goge, yace a babu wannan. Tato in an taba hankalin naka laushi ne ko tauri ne ko kaushi ne ko menene ko sanyi ko zafi, yace babu. In an dandana shi a hartafa zaki ne da hankalin naka ko daci ko bauri ko waye, yace babu. To kanshin zaba shinshinar sa hanti ba, doyi ne ko kanshi ko wari, yace duka babu. To kai ma hawa ne, saboda haka yanzu ran da ka samo dalilai akan hankalinka sai ka dawo ka yi magana akan Allah, tunda yanzu kai kanka ma baka san abin da shafe ka ba, har kai ma hawa ne. Saboda haka malam ta gabta ba shi kenan ba, ko yamma ne. To su ne irin su ne, ba sa tabbatar da abu sai an samu dalili da hankali da hujja. To duk shi ne ake cewa ilmul kalam, haka duka na yi wahala ne, ai hauka ce yau. Wato shi ne ai na miki yace samunaha barahinul aqaliyya fa hadha dalalu malikata, duka irin waɗannan bata ne fil aqida, a cikin aqida, wa dalalu fil istidlal, kuma bata ne a cikin kafa hujja. Ka kafa hujja da hankali, ai baka kai ka zama baka da hankali kenan. Saboda hankali ai kowane dan adam Allah ya mai irin nashi daban, ko ba ka bane? Za ka faɗi magana ɗaya ku goma, kowa da ya fahimci maganar, kuma yanka ce kana so a wannan aya ɗaya guda ɗaya kowa ya kudda maka abin da ya fahimta, za ka ga mutane sun fita abubuwa iri daban-daban. To za ka hayi ba hankali ake kaddamarwa akan hukuncin al'umma ba. Abin da ke sa a zauna lafiya a duniya shine a ce ga ayar Qur'ani, kowa ya yi imani maganar Allah ce, saboda haka ya daita ɗari bisa ɗari. Ga hadisin manzon Allah, kowa ya imani maganar annabi ce saƙon Allah ne, saboda haka kowa sai ya ajiye ra'ayinsa, ya ajiye fahimtarsa, sai a ɗauki Qur'ani a ɗauki hadisi, sai duk a yi tarayya akan abu ɗaya, haka gama lafiya, ko ba ka ba? Amma in dai fahimta ce har abara ba ta zama duk a lokaci ɗaya, ta duk mun yi tarayya akan abu ɗaya ba, za ka samu wani kawai ya mara mana bayani dan kada ya faɗi ra'ayinsa a ga cewa ya zama shazzi a cikin mutane, amma shi agunsa wannan ba da dai bane. Abin da ke hada mutane shine maganar Allah da maganar manzon Allah, in dai akwai imani sai kowa ya sallama, sai kaga an gama lafiya, an zauna lafiya, ka aje fahimtarka in aje ta man baka ba ai, dan me zan bi ra'ayinka ni kuma ka ki binnawa, a ga yau zan yadda muke ni ma ba mutum bane, kuma mutum ne, to dan me zaka ce sai na bi naka. To haka shi hankali kowa da yadda Allah ya mara nashi, kuma da yake fahimtar abubuwa. Za a zo a kera gida ko a kera mota ta fito, kowa yana yabanta, amma in aka ce yanzu ka gano aibinta kwaya ɗaya a baka dama, sai ka kalla ka ce kai a ganinka da wannan danjar anan aka saka ta, sai kuma ce a wannan tayi da dai a ce nan dinki aka mada nan, kaga kowa da fahimtar sakan abu. Saboda haka Allah ya mutane, so wannan shi ne ina miki yace wallahu agnana an ilmil kalam, ubangiji Allah ya wadatar da mu, ya ba mu abin da ya ishe mu, mu rike shi mu wadata da shi, ba ma bukatar mu yana ilmil kalam, tun daga Qur'ani ga hadisi wani ilimin su baya karewa, ba taba samun a duniya wani malami guda daya da ya haddace dukkan hadisan manzon Allah ba, ba a yi ba tun da har ko ba za a yi ba nan gaba. Imam Malik rahimahullah da darajarsa da matsayinsa da kimar da Allah ya mar, lokacin da ya yi mawaɗa khalifa na musulunci na lokacin Harun al-Rashid, sai ya roƙi Imam Malik cewa to yanzu ka yadda ka sa hannu littafin kan nan mu mai da shi ne kawai littafi ɗaya tak bayan Qur'ani ba komai sai shi da shi za a shari'a duk daular musulunci ko inda su aikin Allah ne a gaban su ka ga inda zamanin yanzu da ai duk malamai sai da ko shi ne on top kowa ya zama sai ce a an kai haka ai ka sa an yi asarar ilimi mai yawa ai da manzo Allah ya rasa ai sahabbai sun watsu a duniya wasu a Kufa wasu a Basra wasu a ina ne sun tafi da ilimi da yawa saboda ka kawo bin da yawa da ban sani ba ka bar littafin ayat da yake duk abin da yazo daidai da hadisan manzo Allah ya inganta a dauka ya amfani da shi ko shi kaga yake ga kana na lafiya kina bin kasa so haka tun da can ba samu wanda ya kure ilimin hadisan manzo Allah ba ballantana kuma shakundin Qur'ani sai dai kai iyaye daga gama kawai ko a kasan nan ne ba ka ce mutum wai gangaran ko Qur'ani ai ba ba samun gangara a cikin sa sai dai kai kai iyayenka ka gama abin da kake yi sai a fidda ma wani kunza baka taba zamani ba ce kuma kudin sa baya kare littafi ne maganar Allah ce kuma duk yadda za a juya zamani sai ga Qur'ani yayi daidai da zamani ba za ta baka wani abu a kirkire shi a ce ya taba Qur'ani ba akwai kuma Qur'ani ya taba abun babu sai dan kai da baka sani ba amma duk abin da Allah ya faɗa Qur'ani daidai yake da zamanin jiya da yau da kuma gobe har illa masha Allah saboda ilimi ne da baya karewa domin maganar Allah ce ubangijin halittu ga baki ɗayansa ina miki yace fala kairati illa fil kitabi wa sunna babu wani alkhairi ba kuma tsallake ne yace wa an gairihi ubangiji Allah ya wadatar da mu ya ba mu ilimin Qur'ani da hadisi da haka ba mu buƙatar ilimin kalam ba mu buƙatar kuma wani ilimi ma da ba shi ba bima an da koina ko bima anzala ala rasulihi min kitabi wa sunna saboda haka kadai abin da zamu wadatar da Allah ya ba mu na mu rike shine ilimin kitabi wa sunna idan ka rike su har ka mutu ba za ka gama su ba sai duka iyayenka shi yasa a ilimin addini ai ba a gama shi ba a cewa ka kure ka gama ba a gama kullum a karatun kake kuma kullum sai ka karu yanzu Qur'ani shi ka dinga tabbatar da ka bude shi gashi yanzu ka zama hafizi ka rubuta Qur'ani da hannunka babu arabi amma da zaka kanta da tadabburi kuma duk sanda ka bude karanta aya daya to sai ka samu ilimin da baka da shi akan aya kwaya daya inda a ce mu anan muna karatu ne bisa tadabburi mana ka san Qur'anin sanin gaske me sanin gaske ka san shi qira'atan tilawatan kuma ka san shi tafsirin sa ma'anonin sa harafi bayan harafi duk ka sani to kullun ka bude aya daya kana tadabburin ayar sai ka kare ilimi akan ilimin Qur'ani shi yasa ake so idan kai kana katan Allah baka hada Qur'ani to bayan kana hada misali kullun izu 10 ko kullun izu 20 ko kullun izu 2 to kuma ka daura kanka cewa kullun zan karanta shafi daya in yi tadabbarin ayoyi shafi ɗaya ba za ka karanta su ka nutsu ka duba wannan ayar me fassararta me take nufi me na ilimi ne a ciki ka karanta iya shafi ɗaya kadai kullum ka bari na wannan irin salon karatun bayan ka yi karatun ƙira'ar ka na azu 5 ko 10 ko 20 da ka saba yi kullum to za ka ga kullum da kana kan samun ilimi har ka mutu ba zai ƙare ba kuma da za ka bi wannan tsarin ma da muka faɗa ɗin a ce ka gama har ka zo ka yi sauka a haka don ka ƙara dawowa ko za ka ƙara karatun irin wancan sai ka ƙara ilimin da kuma ya fi na baran saboda maganar Allah ce iliminta baya ƙarewa al'amarin Qur'ani abin mamaki cikinsa baya ƙarewa ina fata an gane ya ce wala khairu illa fil kitabi wa sunna za ka babu wani alkhairi in ba wanda ya zo a cikin Qur'ani ko hadisi ba duk abin da aka ce ci gaba ne alkhairi ne in dai ba a Qur'ani aka samu tushen sa ba da hadisan manzo Allah to ba alkhairi bane yanzu ka duba fa tsarin mulkin nasara ko zai ce maka ya yana so su haramta wai hukuncin kisan kai a duniya gabaki daya sai a je a samu wani mutum shi kuma ya dauki bindiga a America ko a Ingila ko a Faransa haka kawai ya zo bude mutane wuta kan mutum 100 su mutu kuma sai a kama shi to nan ce ba za a wai ya kai shi a gizalinci to su waɗanda kai ba shi ko me yayi haka dabbanci ke to haka duk wani hukunci da ba na Allah ba kawai dabbanci ne a ciki yasa babu hukunci mafi daidai in ba na Allah da manzon Allah ba. Duk abin da zaka kawo maslaha, yanzu misali shekarun baya cancan ana harba barayi a dokar Najeriya da sun kunun ko yau sai ga to a san da ake an tara mutane harba barayi kuma sai ga kuma an yi sata a gurin ba da riba ana yi saboda ba haka Allah ya ce ayi ba. Shi Allah cewa sata in dai sata ne ba fahi da makami ba a yanke mutum hannu, da za a yanke mutum ɗaya hannu da sai ga a wannan shekarun an daina sata. Saboda shi Allah shi san ɗan adam ɗin, shi san abin da ɗan adam ya tsada a duniya. Yanzu da yawa daga cikin mutane a kowane da ya walakanta gware mutu na fata an gane, yanzu an yanke masa hannu yanan arab ne da rayuwarsa. Ka ga yanzu wannan duk imanin mutanen ƙasar da yake rayuwa har ya mutu wannan aibin yana binsa. Kuma da wahala ka ga wani ya je ya ce yana son isa zai aura, kai da wahala ma wani ya ba shi auren ya duk da cewa ya tubi ya musulunci ya kasa ya kasa ya kasa, ka ga wani sai ya hana mutane su daina yin sata. Tamma haka tunda an bi tsarin da ba na Allah ba fa, yanzu an zo an fita doka kamar shekara biyar ko goma a jihar Yobe an ce duk wanda aka ma ya yi luwaɗi ɗaurin shekara 25 a gidan yari ba haka aka faɗa ba. Ka ce ne? A sun faɗa sun yi dokar ne ban sani ba kwana ko ba, amma an faɗa lokacin gwamna burabura ya ce shekara 25 ne kuma a gidan yari. To haka kuma shi Allah ba haka ya ce a yi ba. Zala cewa aka samu ta yi luwaɗi a kashe shi. Wanda aka yi luwaɗin ma inda ya dasa aka shi ma a kashe shi. Da za a kaso ɗaya da wallahi a daina luwaɗi. A fidda su bainar jama'a a nuna su an fille musu ba kuma fa bi ba bindiga ake saka ba takobi sarkan ya tayi sama a je a danna kan asaya a kabari a je abin ne shi sai aka ga an daina duk ko ga Allah saka mu tsoran abu sai a zauna lafiya a ban kasa. Amma daure su da ake bi hana kuma ana tayi ba, wasu ma a gidan yarin da aka daure su kuma suke ci gaba da abin da suke. Allah tsare imani. So bin shi da Allah shine kawai wayewa kuma shine gaskiya kuma shine alkhairi. Shi yasa malaka cewa anan ka sani cewa babu wani alkhairi in ba abin da ya zo cikin Qur'ani da hadisi ba. Ko ina ne yace la siyama, yace musamman ma, ko ina muke eh fi umur aqida, yace musamman ma al'amarin aqida ma'ana kudirin tauhidi. In dai ba a Qur'ani ka samu ko hadisi ba to kai ka ga cikin rudani ne. Shi yasa duk abin da ya zo a Qur'ani game da siffar Allah ka faɗe shi yadda Allah ya faɗa, yadda manzon Allah ya fassara shi, shikenan ka huta. Karga ka tawili ko shine wata ran muna karatu a wata makaranta, shi malamin sufi ne ko sufi ne malamin namu sosai ma kuma sai zo muna karatu a aji, karatu ne na musulunci amma aji ake, sai yake cewa wai malaman da suke cewa ba a yin tawili ko yana so ya kare hujja akan duk abin da ya zo a Qur'ani game da siffar Allah ka faɗe shi. Allah ya ce yana da hannaye guda biyu, kai ka ce yana da hannaye guda biyu, shikenan ka huta. Wannan iri ka ce ban sani ba saboda Allah bai faɗa ba, amma ya ce yana da hannaye a ina sai ka faɗa mai inda Allah ke faɗa. Bakalkal yahudu ko me yadullahi maglula, Allah ya ce gullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsuṭatan hudud kayfa yasha. Allah tana da hannaye guda biyu, shikenan ka faɗa ka huta kayan ka kawai. Me yasa ka ce Allah ne faɗa? Sai ce a ba za a ce hannu ba, sai da ce kudura ko iko ko ƙarfi. Saboda haka ai dole ne sai an yi tawili. Yace ai babban malamin nan na sunna Ibn Bas rahimahullah kenan, ai makahun sai dan shekara 10 ya makanci, amma Allah tara kimsa masa ilimi da duk kasar Saudiya duniyar musulunci a shekarun da yake rayuwa kowa ya sallama masa da kai yake tafsirin komai da komai, kuma kome ka bude yanda ya faɗa haka yake. Haka Allah ya kimsa masa da yake ya yi karatu kuma yana ci gaba da karatu. To sai wai wani malamin su ya je gurinsa ya ce masa to kai ka ce ba za a yi tawili ba, sai ce ba a yin tawilin ayin Qur'ani. To ai kai yanzu gashi makahuni ce ita kuma gashi Ubangiji ya faɗa cewa man kana fi hadhihi al'ama wa fil akhirati a'ma wa dallu sabil. Yanzu ya zaka zauna aya ko sai faɗo wannan shi malamin namu kawai sai ya shiga kuma wannan ce daban. to haka malami ne ba za ka masa magana ba ya rabu da shi eh dai kawai kai shuru tunda kai ka san me kake ka san me kake kuma Allah ta ka san abu sai kai shuru ka rabu da shi amma yanzu ne ka ce hujja ce akan wata aya sai ka ce masa to malam Qur'ani kake so ka gane eh to me a ama Qur'ani abin da ake nufi a Qur'ani galibi in bandan cikin abasa ai ba a mai ido ake nufi ba dan ubangiji cewa yayi ko yace afalam yasiru fil ardi fatakun lahum ne qulubun yaqiluna biha aw azan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal ne to haka wannan ayat ta baka amsar wadancan ayoyi in kuma da saka kawo
tawa malamin kana lokacin kuwa kai ka dalkare
walaka amma yanzu da zahira ba su amsa da yanzu ne zan bashi amsa da yanzu da tsawon mu dare shi a wani lokaci a wani bayan sa a dabarar tambaye shi kawai sai bayan mara sai kawai kai shi to wani shi ne to dai abin shafi Allah ko annabinsa yadda ya zo a Qur'ani ko a hadisi kawai ka faɗe shi a haka sai ka wuce kayanka kokarin fitar da abin ka baya siffa to sai ka je a kokarin kana so ka tsarkake Allah kuma sai ka je ka saba wa Ubangiji na fata an gane to wani shi ne yace ina miki la siyama yace musamman ma fi ulumil aqida fi umuril aqida allati hiya al-asl yace musamman a al'amarin aqida wani shine asali duk abin da zaka yi musulunci in baka da aqida fa kai shirme ne fa aqida kuma ne tauhidi ma'ana ka san Allah sufofin Allah sunayen Allah ayyukan Allah haƙoƙin Allah akan bayinsa idan baka san wannan ka tabbatar wa Allah yadda ya tabbatar wa kansa ba yadda annabi ya faɗa ayyuwa Allah ba to duk ibadojin da kake yi fa a banza kake yi la ba ta ana ganewa shi yasa ga da yawa daga cikin malamai suna ta damuwa da karantar da mutane ilimin da ya shafi ibadat ko mu'amalat ko adab kuma alhali mutane da yawa suna rayuwa ba su da ilimin aqida sai kaga abu ya faru dan kankani duk mutane sun fidda kansu a musulunci ba sani ba suna dangantawa Allah mutane ka sa dangantawa mutane wani abu wanda Allah ne ya abu haƙin Allah ne ba haƙin dan adam bane sai ga mutun ya shiga musiba ya damu sosai kuma da gaske yake cewa wannan abin da yake faruwa ai kaza da kaza ne sai kaga babu Allah a cikin lamarin a ganin ba aqida bane a ilimin aqida duk abin da ya same ka matsayinka na dan adam musulmi to Allah kake dangantawa shi cewa Allah ne kaddara mana Allah ne kawo jarrabawa mara dadi ne Allah ne ba mu arzikin nan Allah ne ka ci gaban nan Allah ne kawo jarrabawa in wani bala'i ya same ka kuma sai mu koma gurin Allah ya yaye mana mu tuba mu ba Allah ba shikenan ba amma dangantawa wani kaga an shiga musiba ko sai garin baya masu zagin cewa bahariya ko ba ga suke cewa ba to yanzu ko me suke cewa a kai ne ka auro mata kace ba ta da hali ba ta da hankali ta sawa gidan musifa sai ka sake ta to ya kamata duk wannan bala'in ya kawai to kuma mu daga sake ta ba kuma sai ka auro ta kuma ka ce duk dai ta tsince inda gunci ne wannan eh ta karu ku to haka ne sunnar dama in ka dauka ba Allah bane yake yi to sai Allah ya barka da mutanen kuma ka shiga bala'i amma da ka gane cewa arziki na Allah ne in bala'i ya zo laifin ka ne kai ka jaza yanzu in tuba Allah ya yaye mu da kowa ya huta ya Allah kamar saki ba mu iya ba ba shikenan ba sai kace ganin a'a ba haka bane gashi nan ana cikin abu ne iri iri sai da Allah ubangiji ya mana tsari da kai yace musamman a cikin al'amarin aqida wanda ta aqida tace asalin jigon musulunci shekara 13 da manzala ya a garin Makka da awai ta kawo kan tauhidi sallah ma da aka fara yin sallah ai an fara sallah ne bayan kusan shekara 10 da annabta to zaka saukar da sallah da farkon da aure annabi kawai ka yadda da Allah shi kadai kar ka yadda da wani gunki ko na ba Allah ba kawai shikenan ka za musulmi kine cewa a babban sa qul la ilaha illallah kace kawai la ilaha illallah ita kadai ka fada wannan ni kuma nan ma hujja cewa ka mutu a musulunci ba sallah ba azumi ba kaza shekara 10 manzala yana ta da'awa akan kawai a yadda da Allah shi kadai a danganta mar duk abin da dace da shi kuma a kore mar abin da bai dace da shi ba haka ta fama duk abin da aka yi na ibadoji da sauransu galibin su an da Madina ne tukunna ka saukar da azumi zakka hajji sauran duk komai da komai galibin su ta gani, yace wahiyal asas tauhidi aqida, yace dugon musulunci, yace tushen musulunci. Idan baka da su kai shirme ne. Kina ga yanzu yan bid'a irin sufaye ga yawan san ibada, ga yawan addini, ga yawan karama su da aqida, shirme ne ko kullum yana cikin faman bauta, yana kokarin yin ibada amma shi da aqida zai dauka a rayuwa cewa akwai wani ba Allah ba da yake dan yake juya duniya. Na ba ta an gane din da kaza an ce ma gausi a kudurinsu shine wai shine yake kawo dauki in aka shiga bala'i a duniya. Na ba ta an gane shine mutum ɗaya ne tak shine zai juya duk abin da yake faruwa a duniya, shine gausin nasu. To wannan duk abin da kai shekara dubu kai sallah ga kai ga masifai akwai kubibi ko kuma akwai su guda hudu ne kubibai, ɗaya ya dafa bangon duniya na gabar, ɗaya yamma, ɗaya kudu, ɗaya arewa, kuma akwai al'autadu turakun duniya, duk kudurin su na sufanci ne waɗannan wanda ba daidai bane kuskure, ba daidai bane. Musulunci shine ka yadda Allah shi kadai ne baya buƙatar kowa da komai, shike juya duniya. Ina fata an gane shike azurtawa, shike kawo alherai. In bala'i ya sauka kuma shi ake roƙa ya yi, bala'i ko baya sauka sai kun kibin abin da Allah ya faɗa, sai saukar da bala'in dan da muku koba ku tuwo ku koma gurin sa. Ina fata an gane shi kanka zauna lafiya ka zauna, shikenan ka huta. Babu wani ba Allah ba da zai iya azurta ka ko ya talauta ka ko ya baka ilimi ko ya baka lafiya, babu wani in ba Allah ba. In kana da wannan kudirin ka zauna lafiya a duniya, amma ba ka da shi wallahi duk ibadarka akwai hatsari a ciki. In ka dauka cewa wani ne yasa ban samu kaza ba, wani ne yasa ban zama kaza ba, ai babu imanin, ai ba musulunci kuma ai har imanin ka babu ya tafi. Allah ubangiji ya sauke. Ko ka dauka cewa idan ka kira wani ba Allah ba zai kawo ma dauki, zaka fadi ka ce shehu ko gausi ko kaza, duk wannan bala'i ne. Allah ubangiji ya tsare imanin. Ina miki yace wa ilmul kalam, yace amma ga shi ilmul kalam din nan, yace fa kalamul ulama fi ilmul kalam wal mutakallimin ma'lumun, yace da shi ilmul kalam da maganganun malamai da suka game da ilmul kalam duk an san su. In kana bincike ka san ina muka tsallake, to ina miki yace fala nabni aqidatana illa ala nasal kitabi wa sunna, mu ba za mu gina aqidar mu ba sai fa akan qur'ani da hadisi. Duk abin da zaka faɗa game da Allah to kana da hujja a cikin qur'ani da hadisi. Ina fata an gane. Na zaka ce muku yanzu ina Allah yana ina, me zaka ce? Ina ce muku aina Allah, zaka ce fis sama, shikenan ka bada amsa ka yana sama. Me yasa ka faɗa haka? Saboda Allah ya faɗa, shikenan ka huta. Amma su ya ce wai ai shi ba a cewa Allah yana sama, ba a cewa yana ƙasa, ba a cewa yana kudu, baya arewa, baya gabar, baya yamma, baya kusurwa, baya tsakiya, to babu kenan. Shine babun dama asalin abin kenan. Shine ai wancan mawaƙin da yake faɗa ai da yake so shi da wai bayani bai kan tauhidi ba, shine fa waƙar da yace ba, kuma shine ilmul kalam din. Kaga daga cikin dabbanci irin nasu sai kaza cewa wai ba ja bane, ba baki bane shi Allah. Allah ai ya girma haka ai. Ba fari bane, ba kore bane shi Allah. Wai yana ganin kamar abin kirki yake faɗa duniya. Baya sama, baya ƙasa shi Allah, haka yace. Baya kudu, baya arewa shi Allah ba. To kaga me yake nufi a karama sai bude maganar duka, sai ce ba da ba da ba, in ka hade sun zame babu. Wannan kuma shine asalin aqidar Islam. Kore Allah. Dai bangaren kuma za a ce komai ma Allah ne. Kinda za ga suna wani abu ya kada mutum ya faɗi, yace shi ma ya zama la ilaha illallah. Kaga da ke wannan ba musulunci bane. Wai ba a yi wa Allah makani, to Allah shi da kansa ya faɗa, ya faɗi ga inda ya faɗi makanin da yake, sai ka faɗa ka huta. Dan me ka faɗa ka ce Allah ne ya faɗa, ko shikenan ka huta. To amma duk wanda yake ilmul kalam shi ba haka yake so ba, sai dai kawo bayanai ya tambaka jawabi, ba aya ba hadisi. In ma zai kawo ayar sai ka kareriya ta, ya fasar da ba ta malamai na gaskiya ba, ba ta sahabban annabi ba, ba hira sahabi ko ɗaya da irin ta yi fasara, kuma sai ta wa dole su ka yarda. Haka ba za ka dare ita ba. Wannan alwala ka tashi ka nemi ilimi ya shafi aqida, ka san Allah, ka san matsayin Allah. kuma a fitar da Allah dan adam ba, ko ba aya ba hadisi, ko ya san Allah yana sama, haka ko Allah yi shi wannan da yake ta ce maka Allah kaza kaza din, za ka ga gaba daya in tashin addu'ar sa sun fi koma mallar da cewa daga mai sama ko kaman zai kwato ga hak, to dan me kake hakan kayar da kai ma a saman ne. In zai karanta maka tarihin Isra'il da Miraji, sai ka dace sai aka tafi da sayyidina Rasulullahi ina sama gunwa, ha sai amma saboda an riga an gurbata marwaci tunanin, kuma bayan ya gama tarihin gaba ɗaya hadisin Bukhari ne ya karanta maka, kuma ya zo ce maka ba za ta lada sama ba, to yana ina an tafi da manzon Allah ina, Isra'il da Miraji ina, saman saman bakwai gurin wa kun Allah ka gani, to shi ne ya ce wa ɗin mulki ɗan ina muke ko ya ce illa laka da lati sabon sunna, ya ce wala na buniha ala qawaidil mantiq, ba za mu gina aqidar ma kan qaidojin mantiq ba, wa ilmul kalam da kuma ilmul kalam, fa kalamul ulama fi ilmul kalam ya ce mutakallimina ma'lumun, duk maganganu na ilmul kalam da abinda aka musu radduri akai da abinda suka farfada duk an riga an san shi. Yuqalu imamu shafi'i, ko ya kuma imamu shafi'i, imamu shafi'i ya yi magana game da su rahimahullah, yake cewa ko hukumi fi ahl kalam an yudribu bil jarida wan ni'al, yace ni hukunci na in aka samu masu ilmul kalam to hukuncin da za mu ci ne a daure su a zane su tsabgar dibino da kuma takalmi, domin a gurin Balarabe in yanzu Balarabe kan mare shi a fuska, to zafin ma wannan cin mutuncin da ka masa, aga mu a Hausa marin fuska fa kowane mari cin walakantar da mutum, ko ba haka ba ne Hausa Fulani ko, duk wanda ka mare fuskar su karfin walakanci a duniya kenan a Hausa, to gurin Balarabe shi ba haka ba ne, in dai da hannu kamar to bai kai ka ɗauki takalmi ka da ke da shi ba, da takalmi ka da ke Balarabe to shi ne ƙarshen cin mutunci za ka masa a duniya. Duk farin mutane yawancin su haka sai ya raba ma haka ne ko, yauwa, to ya ce shi imamu shafi'i ya ce a dauke su a zana su da tsabgar dabino da kuma takalma a musu duka a riƙa yawo ana musu alalo alalo a titi yadda ake daɗin a ɗaure su ana jifan su ana dukan su, ya ce da mu a ƙanƙantar da su, ya ce wa an yi tsafi bihin fil qaba'il, a riƙa yawo da su loko loko anguwa anguwa, wa an yi ƙala ana cewa haza jaza'u man arada an kitabi wa sunna, ana cewa wannan shine sakamakon wanda kaucewa qur'ani da hadisi, ma'ana a wulakantar da su a kaskantar da su ana dukan su ana jibin su takalma ana yawo da su kamar dai shekarun baya ce an yi mutum alalo alalo, kaga ai ƙarshen cin mutunci kenan ko, yace wa zahaba ila ilmil kalam, haka duk shine sakamakon wanda ya bar qur'ani da hadisi ya koma karanta ilmul kalam, haka Imam Shafi'i ya faɗa ya ce a riƙa musu, kuma za a tsaya ne insha Allah ko sai sati idan Allah ya sa muna raye sai mu zo mu ci gaba mu ji sauran maganganun da malamin ya kawo, da fatan Allah ya tsare imanin, assalamu alaikum wa rahmatullahi.